بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن وبركة مدساك كسان شواء وننفلنا ممي البركة دمك تتونا وأكن جدا من زن الله صلى الله عليه وسلم wanda muke tattauna akan rayuwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da iyalansa dan mu samu tsira da kubuta tare da namu iyalan wannan shiri yana zuwa muku ne kai tsaye daga wannan gidan talabishin mai albarka na Africa TV lamba 3 muna fatan Allah ya amfana da mu da abinda zamu saurara ya azurta mu da aiki da abinda za a karantar da mu idan ba manta ba a zaman mu na ƙarshe mun tattauna ne akan cikin wasiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan al'umma dangane da iyali yace yayi wasiya ga al'ummarsa su rike iyalansu da alkhairi wastausu bin nisa'i khaira ku yi wasiya ga matanku da alkhairi kuma yace shine mafi alkhairi dangane da wato dukkan wani mutum da yake rike da mace ashe cikin mu'amalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da iyalansa a gida yana kyautata musu yana kuma faranta musu baya bakanta musu haka kuma su ma suna kyautata masa suna faranta masa ba sa bakanta masa a gabar magana ta gaba da zamu ji shine rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta aure a gidansa bai rayu da mata guda ɗaya ba yayi abin da Laraba suke ce da shi at-ta'addud ya ƙara aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure mata ɗaya bayan ɗaya har sun kai mace 9 ko mace 11 wata riwaya aka ce mace 13 yayi rayu da 9 a lokaci guda duk rugus din su suna rayi dukan su kuma yana bin su kowace tana girki yana bata kwananta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma duk da haka mutun ne shi adili mai gaskiya mai rikon amana shi yasa ba su taba yin haufi da jin tsoro akan annabi sallallahu alaihi wasallam na'am annabi ana koyi da shi a cikin abin da ya karantar da mu kuma shari'a ta ba mu dama mu koyi da shi in dai ba khususiyar sa bace ba wannan matsala ta aure mata 11 ko sama da haka shi ya kebance shi ne shi kadai yana daga cikin khususiyatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'ana abinda Allah madaukin sarki ya kebance manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi kadai la yusharikuhu fihi ghairu ba wanda yake tarayya da manzon Allah cikin wannan falala kada wani daga cikin wannan al'umma yace shi ma zai auri mata 9 ko zai auri mata 10 ko da makamancin wannan kuma yadda aka samu wasu mutane a wani bangarori suna yin wannan mutum ya wuce gona da iri shi kadai ya auri mace sama da haka wani ma yana da 20 wani yana da 30 babu wata sarauta da ta baka dama a shari'ar musulunci dan kana basarake ka auri mace sama da 4 ko mulki ba halatta mutum dan shi mai mulki ne ya aure mace sama da 4 ba zai taro ƴaƴan mutane bayin Allah a ce wai waɗannan wai bayi ne ya kamata a kiyaye khususiyar annabi ne in dai auren ƴa ne ya aure mace sama da 4 khususiyar annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu qur'ani ce mana yayi fankihuma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا كو أوري أبن دي مكو داتي نماتا سيشي مسنا قدابيو يا هلا تمتنزي أوري أوري قدابيو ماتا كبالي في بني وثلاث يا هلا تمتن يقارا يا أوري أكو دقابيو سزم أكو ورباع يا هلا تمتن يا أوري ماتا هلو daga nan an rufe kofa. Shi yasa yace idan kun ji tsoron ba za ku yi adalci ba, ku hakura da gwaya guda daya. So ya jama'a, ya kamata mu sani cewa duk wanda aka ga yana da mace sama da hudu, to lalle wannan ya saba shari'ar Allah, kuma ba shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bi ba, shari'ar kansa yake bi. Kuma akwai hadari kwarai da gaske. Malamai sun ce duk wanda ya zauna da wata mace sama da ta hudu, ta biyar, ta shida, ta bakwai, sunan su zaman zina ake, Allah kiyaye mu. Bayi kuma ba haka kawai ake samun bayi ba, a ce kawai mutum ya je wata kasa saboda suna fama da talauci, ya je a yi alodo masa yan mata saboda yana da wadata, ya ce ya samu bayi. Bayi ba a samu sai an je an yi yaki, an yi jihadi. Idan aka yi yaki, aka yi jihadi, aka kamo su sun zama ribatattun yaki, to wannan sune bayi. To kaga ko yanzu babu wani jihadi da ake yi. Ko Shehu Usman Ibn Dan Fodiyo da ake cewa ya jihadi, ba jihadi ne yayi bainal muslimina wal kafirin ba. Ba jihadi yayi na daukan takobi tsakanin musulmi da kafiri ba. Wallantana ma a ce an je an samu wasu ainihin wato bayi mata, kuna makamancin wannan. So wannan gaba tana da muhimmanci mu fahimce ta. Abu na gaba shine annabi yana da mata sama da adadin matan da muke da shi. Ya aure zawarawa. A cikin zawarawan nan akwai wato masu rauni, akwai masu kananan shekaru, akwai masu yawan shekaru, wanda in Allah ya sa da lokaci ya bamu, za mu zo mu tattauna akan matan annabi din gabaki ɗayansu, za mu yi tarihinsu insha Allah ɗaya bayan ɗaya. Tunda muna magana ne akan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. So yayi adalci, ya kuma aure yarinya karama. A duk cikin matan da ya aura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duka matan nan guda 10 babu budurwa, sai Aisha ita kadai mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ashe wannan in ya nuna wani abu, yana nuna mana manzon Allah auren sa yayi shi ne da manufa ta taimako, manufa ta agazawa, nan manufa ta faranta wasu matan. Ba kamar yadda makiya musulunci, makiya addinin Allah suke zargin annabi sallallahu alaihi wasallam aliyazu billahi cewa rajulun shahwani, wai mutum ne mai yawan sha'awa ba. Bayan wannan ya koyan uwana, ashe wajibi ne mu yi adalci a tsakanin wato matanmu, tunda annabi yana da mace sama da daya. To me ne sako za mu dauka a nan gurin? A matsayinmu na musulmi, tunda an ce annabi ya yi tahaddud, ya auri mata sama da daya, sama da 10. To ashe kaga wannan yana nuna mana ba laifi bane dan mutum yayi ra'ayi yace zai kara mata, kada wani ya zarge shi. Akwai mutanen da suna da wata aqida a ransu, shi aqidarsa ta mata ɗaya ne, matarsa aqidarta ita ɗaya, shi ma Allah ya taimake ta aqidarsa ita ɗaya, haka za su ci gaba da rayuwa. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, har sai su gama. Na'am, haka suka zaba, haka suka ga ya dace. To amma kuma at the same time, da wannan lokaci kuma take bai halatta ba mai wannan manufa din ya soki wanda ya ƙara aure. Dan akwai yanzu wanda zai ga cewa tunda shi yana rayuwa da mace ce guda ɗaya shekara da shekaru, yana ganin duk wanda yake ƙara aure kamar bai san me yake ba. Ko in ka je ka ƙara aure, za a ga kai baka da wayo, ko kuma watakila kai baka waye ba, ba gidajen mutum ne kai. Akwai wadanda suke ganin ma wata jarima ce babba, sai ka dana yanzu wani aure ya ƙara, kaji sai ka ce Ubangiji ya sabawa, ya dabbaka ayar Allah, ya dabbaka sunnar manzon Allah. Amma kuma ma ana zargin sa wai yanzu wannan aure yayi ƙara, suna zaman lafiya da matarsa kawai je ƙara aure. To kai akramaka Allah, wa yace maka ana ƙara aure ne in babu zaman lafiya? Ko kuma mutum bai sai ƙara aure ba sai in ba zaman lafiya ne da matarsa? Yo, ai ina zaman lafiya ne ma ya kamata a ƙara aure yayi, tunda lafiya ake zaune ba matsala, sai a ƙaro wata ita ma ta zo ta ci arziki. Allah ba ku hakuri iyaye na mata, na san wannan karatu dai za ku ji shi ne kawai, ba dai yana muku dadi ba, amma haka za ku yi hakuri ku ji shi, dan ku shari'a ta ba da dama kada wata mace ta yaki mijinta saboda ya ce zai ƙara aure. Akwai matan da za su yaki ka iyaye ka saboda kawai ka ce za ka ƙara aure. Fada ai ta fada da kai, ai ta gaba da kai, ai ta kiyayya da kai. Akwai wanda ta ce wa mijinta, wani yanzu muna tare da kai, sai wata ranka ce za ka ƙara aure ko? Sai ce to, yayi mata irin hikiman nan ta maza, ya ce, al'amari ne da yake hannun Allah ai, ni bawan Allah ne sai yadda ya yi da ni, in Allah ya ga dama ya kaddara na kara yaya zan yi, idan kuma bai kaddara ba shi kenan, haka yi batta haka. Ta ce, kai ko duk ranar da ka kara mun kishiya sai na mutu, kamar da wasa yana dariya, ce sai ki mutu, ta ce za ta mutu. Hakan kuwa aka insha Allah. Wata rana ya kimta ya je dalili wani uzuri ya sa ya kara mata aure. Bata sani ba, haba ya zo yana innal hamdulillah ya yi ta muqaddama sai gama jawabi. Ta wance sai a haƙuri a yadda da kaddara, ta ce me ya faru, mutuwa aka yi ne? Ko ya aka yi? Ya ce a ba, mutuwa aka yi ba. Ce to kai kana ta muqaddama kana baka faɗi me za ka faɗa ba. Ya ce abin ne da nauyi wallahi to amma dai abin nan ya aka, ta ce me ya yi ne? Sai ce a na dan taimaka miki ne na sama miki abokiyar zama da za ta taimaka miki da aiki. Ta ce abokiyar zaman wa daga ina? Aure kai? Ya ce alhamdulillah an daura aure yanzu haka za a tare ranar kaza lokaci kaza. Sai ta fadi. Tana faduwa in Allah ya sa da sai gawanta aka dauka. Shikenan sai mutuwa. Ta hadi zuciyarta saboda bala'in zafin kishi. To shine nan ake tafatawa wainan ita ta kashe kanta ko kuwa dai mai gidanta ne ya kashe ta ko kuwa ya za a yi hukunci yana kan waye. To wannan kuma sai an zo babu fatawa insha Allah ta'ala. Allah ya ganar da mu. So yan uwana mu sani cewa musamman iyaye mata da suke dan kwararan su suke fada da mazajen su akan ƙara aure. Mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mata 10. Ku haƙuri da mazajen ku, ku zauna lafiya da su, kada ku yi gaba da su, kada ku yi kiyayya da su. Za mu zo mu tattauna akan babin adalci da Allah ya wajabta wa ɗan namiji adalci ga ainihin wato iyalinsa. Cikin kyautatawa da manzon Allah yake wa iyalansa da zaman lafiya da yake wa iyalansa, hatta idan tafiya ta kama shi zai je wani gari, kana yuqri'u bayna nisa'ihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin qur'a ne tsakanin matansa, voting ake. To yaya ake yin qur'a ga mai mata biyu ko mai mata uku ko mai mata hudu? Ya ake yin qur'a idan za a yi tafiya? Yanda ake yi shine, na farko a ji tsoron Allah idan za a yi qur'ar, kuma babu bukatar a kebance da wata wadda ake son a yi tafiyan nan da ita, a dan kesa mata ko a bata satar ansa a gaya mata ga yanda za ta yi. In an yi haka an yi zalunci, bai zama qur'a ba. Kuma me hikimar yin qur'ar a shari'a? Dan kubutar da kai daga zargi na mata, saboda a hakikanin gaskiya mata suna da zargi, sai dai Allah ya gyara mana. To saboda yanayi na a lokaci zamu tsaya hutun rabin lokaci insha Allah ta'ala, zamu sake dawowa sai mu dora insha Allah. Jama'a barkamu da sake kasancewa a wannan fili da muke tattaunawa akan ya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama da iyalinsa, yanda yake kyautata musu. Annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce yana yin qur'a ne a tsakanin iyalinsa. To yadda ake yin qur'a shine ana yi ne da adalci. Idan mata biyu ne ko mata uku ko hudu, to sai mutum ya samu takarda ya rubuta ko wani makamancin wannan, ya rubuta tafiya a guda daya, sannan kuma guda ukun da suka saura in mata hudu ne, sai ya rubuta zaman gida zaman gida a takarda ya dunkule ya murƙushe su gaba daya, ya karkada su ya watsa musu. Shi kansa bai san wacce ce ba. Idan ya zuba sai ya ba su dama su dauka, duk wacce ta dauka ta dauki rabanta. In guda daya za a yi tafiya da ita, sai a sa tafiya kwaya daya a cikin takardu guda hudu. Idan kuma guda biyu ake so za a yi tafiyar da su, sai a sa guda biyu tafiya biyu zaman gida. Wannan qur'a ana yin ta ne idan ba a samu sulhu a tsakanin mata ba. Idan an samu sulhu tsakanin mata, in har sun yadda sun amince a fara tafiya da wance, daga baya sai a tafi da wance, wata tafiya a tafi da wance, to wannan ba buƙatar qur'a. Amma matan yanzu suna da wahalar sha'ani tsakani da Allah, ba lalle bane su iya yadda da wannan. Maganin su kurin qur'ar ne. To ya danganta kuma a ce, to yaya idan aka zo aka yi misali, idan aka zo qur'ar waye za ta fara dauka? To shi ma wani tashi hankali ne a nan gurin tsakanin su, zaka bar su matan su ware wa za ta fara dauka, su ba da dama, watakila a ba uwar gida ta fara dauka, watakila a ce amarya ta fara dauka, duk yadda suka ittifaki. In ma suka ce wawa za su yi, warwa su za su yi, ba ruwanka, kai dai kai ƙuri'a ka zuba musu takardu su dauka. Duk wacce ta dauka ta bude abin da ta gani ita ta dauka wa kanta, Allah sa albarka. To wani kuma zai iya ce ah, to ya kuma idan an zo an yi ƙuri'a, watakila a wannan tafiyar an yi ƙuri'a, aka sake zuwa aka sake yin wata shekara za a yi tafiya, watakila umra za a je ko aikin haji, aka sake ƙuri'a, kuma wacce ta ci ba da ita take ta sake ci ya za a yi. To a nan gurin sai mu ce masu ƙuri'a sun yi kuskure. Yayin da kake da mata guda hudu za ka yi musu ƙuri'a, to abinda za a yi idan ka yi ƙuri'ar farko za ka yi guda hudun nan, wacce ta ci to kaga ta fidda kanta shekara mai zuwa. Idan za a yi ƙuri'ar ba da ita za a yi ba, kada a yadda a bari ta shiga, in aka bari ta shiga za ta iya ci, musamman watakila ta je maka ta yi addu'a ta roƙi Allah, Allah sa Allah ya maida ita baɗi. So guda ukun da suka saura ba su taɓa zuwa ba, a tsakanin su ne za a yi ƙuri'a. Wacce aka yi da ita baɗin an zo kuma duk ita ma an daɗa fitar da ita, to ba za su daɗa maimaitawa ba sai in duk sun je su gaba ɗaya. Wannan kuma ba wai sai zuwa aikin hajji ko zuwa umra ba, ko ina ne, ko ina ne, ko makaranta mutum zai tafi, watakila yana so ya ɗauki wata iyali, to sai a yi wannan. To ya danganta kuma akwai matsaloli kamar haka, wanda duka na tabbatar mai kallo zai iya tunani a kai, to ya za a yi da mace mai yaya, wannan ba ta da ɗako ɗaya, wannan kuma tana da tarin yaya, to me mara yaya dai ta fi son in tafiya? A yi haƙuri, ba wai ana nuna fifiko ne da bambanci ko ana nuna fifiko ga mara yaya ita tafi ba, a'a bayani ake yi. To a nan gurin shi ne jama'a, da wacce take da yaya da wacce ba ta da yaya, duka suna da haƙƙi akan mai gidansu, in ya zo tafiya ya tafiya da su. Ya danganta a fitar da maslahar da aka ga tafi kamata, maslahar da aka ga tafi dacewa. Yanzu misali tsakani da Allah, in za a yi adalci, uwar gida wacce take da tarin yaya, tana da yara, wasu suna secondary school, wasu suna junior secondary school, wasu kuma suna primary, wasu suna nursery, wasu suna kaza, wasu suna kaza, a kama hanya a yi tafiyar wata ɗaya wata biyu da ita, zai iya illata wannan yaran da karatun yaran, wala Allah ma kuma babu masu kula da su in ba ita ba. To kaga a nan gurin ya kamata ta yi wa kanta adalci, in dai ba ya zama larura ba, to da ta haƙura da tafiyar nan ta bar wa wadda ba ta da yaya tafi da ita. Amma in ta ce dole sai ta tafi, shikenan mai gida shi da ya jawo zai tafiyar, ya san yadda zai da yayansa, ya san yadda zai kula da yayansa. Amma in za mu ba da shawara, to sai mu ce da ita mai yayan ta haƙura ta kula da tarbiyyan yayanta, alabashi idan an yi tafiyan an zo dawowa a yi mata kyakkyawan tsaraba na musamman, saboda ta yi haƙuri ta jure, da za ta yi haka da zai fi. Wata kuma ba ta da lafiya, a zaman gidan ma ba lafiya bane da ita, sai an zo tafiya kuma kishin ta tashi, sai ta ce ita ma da ita za a tafi, kuma haka take jagab a zubafa ba lafiya. Ba karamin aikin mata bane za su iya wannan, kuma za ta iya kulle wannan. To a nan gurin kun ga wadda ba ta da lafiya akwai uzuri a kanta, yayin da mai gida ya ce ba zai tafi da ita ba saboda da ba ta da lafiya, kun ga wannan akwai uzur maqbul shar'i, uzuri karɓaɓɓe a shari'ar musulunci. So a dunkule dai ya koyan uwana cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, yana yin ainihin wato ƙuri'a tsakanin su, kamar yadda wato Nana Aisha ta ba da labari da yawa an yi tafiya ƙuri'a ta fito a kanta sallallahu alaihi wasallam, wata ran ta fito a kanta da ita da Hafsa, Allah ya ƙara musu yadda. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana zama da su, ya tattauna da su, ya karantar da su adalci, kamar yadda yake musu adalci hatta wajen rabon kwana, ba wai a tafiya kaɗai ba, hatta a rabon kwana Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi musu adalci, wanda za mu zo mu tattauna akan wannan insha Allah ta'ala wato nan gaba kaɗan. Nana Aisha Allah ƙara mata da ce kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi niyyar tafiya yana yin ƙuri'a a tsakanin matansa, fa ayyatuhunna kharaja sahmu wa kharaja biha ma'ahu, duk wacce rabanta ya fito a ƙuri'an nan to za ta fita tare da shi. Duba yau yawan tafiye tafiyen manzon Allah ma yaki ne, ko kuma dai wani sulhu ko na makamancin wannan, amma yana yi. Yace wa kata ce wa kana yuksimu li kulli imra'atin minhunna yawmuha wa laylatiha, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana raban kwana wa kowace mace, ranarta da daranta duk yana raba musu, baya tawi musu komai sallallahu alaihi wasallama. Haka Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisi din, mun faɗi wannan ne yan uwa ba don komai ba, don mu yi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Abinda maza suke yi na tafiya suna ware wata mace su yi tafiya da ita, wallahi wannan zalunci ne. Da yawa mata suna bugo waya, da yawa mata suna rubuto fatawa, da yawa ana damun malamai da fatawa da tambaya akramakallahu ni ne mai gidana mu mu hudu ne amma kullun idan yazo tafiya sai ya dauki amarya ya tafi da ita babu ruwansa da magana qura'a shi alhaji ne shi yallabai ne shi ranka daidai ne ko akramakallahu ne ma watakila yarinyar kawai yake zaba ya tafiya da ita din ita ce ta zama a gaban mota ita ce zai yawo da ita a ingila daga shi sai dan kananan kaya ita ce za ta iya sa kananan kaya a yawo da ita a wallahi wannan zalunci ne ku ji da kyau da babban baki da wasali ya kamata mu yi kokari mu kiyaye lalle wajibi ne kada mu rinka cutar da iyalin mu kada mu rinka cutar da matan mu dangane da ainihin wato tafiya muna ware wata wanda muka ga mun fusanta mu rinka tafiya da ita wannan ba daidai bane akwai wanda kuma kullun shi idan yazo tafiya wannan yake dauka wato ya tsakiya yake dauka watakila tafi kyautata masa watakila ita ce yar boko wayayya ta iya turanci ta iya kwalisa ta iya rangadi ta iya wanene ta iya menene to wai saboda wannan abun da ta iya din idan yazo kawai ita yake dauka ya tafiya da ita matan sun yi kuka sun yi mutun sun yi magana ya ce ba a isa a hana shi ba duk wacce ta ga ba za ta iya zama a haka ba ta kama hanya ta tafi gidansu ta kama gabanta da yawa wallahi akwai waɗanda suke da irin wannan mata suna hakuri da yawa kwarai da gaske jama'a ya kamata ku sani cewa a wannan babi ana shigan haƙƙin iyayenmu mata ba karamin shiga haƙi ba kuma wallahi dan abu kadan wanda bai kai ya kawo ba ya kai bawan Allah zai iya zamanto maka sababi na shigan ka wutar jahannama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wajabta mana wajibcin adalci a tsakaninmu da iyalanmu wani lokacin wato da ka duka kai auren ma ba za ka yi adalci ba wallahi wanda ka hakura da matar guda daya kisa qur'ani ce wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum idan har kun san cewa ba za ku iya adalci ba to ku hakura da mata daya duk wanda yasan yana da rauni ba zai iya yin adalci a tsakanin matansa ba to ya hakura da mata daya amma yanzu kullun a ce za ka yi tafiya ita kadai za ka rinka dauka kana tafiya da ita ƴaƴan waɗancan matan ai za su rena ka wallahi mutum sai ƴaƴansa su rena shi a gidansa dan za su gane lalle lalle baka musu adalci wa iyayensu kuma wannan idan an yi tafiya da ita a bata damun daloli a ce ta je ta shopping kuma abun mamaki in ta je shopping sai yanda za ta yi a ce ta je ta sayo wa ƴan uwanta abinda ta ga dama ita kuma har ma ragin kuɗi take dawowa da su kuma waɗancan suna nan kana ana ta ba su hakuri yanzu wannan akwai adalci tilka idan qismatun dhiza so wajibi ne mu yi kokari mu kiyaye dan mu kare ma mutuncin mu a gaban ƴaƴan mu mutuncin mu a wajen iyalan mu mu yi kokari mu yi adalci a tsakanin matan mu duk lokacin da ƴaƴanka suka fahimci wato baka yin adalci a tsakanin iyayensu to wallahi raini yana iya gindayawa wato in na ga muku da yawa ana yi wa malamai fatawa wata fatawa aka ga maka wallahi hankalinka bai zai dauka ba wallahi hankalinka bai zai dauka ba saboda zaluncin da mutane suke dangane da iyalansu akwai yaron da fa ya bude baki yake cewa abokanansa yake ga ya ce wallahi babanmu mugun azzalimi ne kun yazu billah ka duba wannan kalma fa da dukkan emphasis da karfafawa ai wannan cewa wai lalle lalle mafin shi ba wai mugun azzalimi ba wai ma azzalimi ba so ya kamata mu ji tsoron Allah mu kyautata alakar mu tsakanin mu da ainihin wato iyalinmu shi yasa gabar magana ta gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya adilu baina zawjatihi manzon Allah yana yin adalci ya ku jama'a tsakanin matansa adalci ya ce duk wanda bai yi adalci ba a tsakanin iyalinsa a cikin ku zai tashi ranar tashin alqiyama wa shiqquhu ma'il zai tashi yana da skeleton da bangaren gefansa gaba ɗaya ya shanye saboda yana yin zalunci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda ka ganshi a kiyama kowa yana tafiya state a miƙe shi kuma ya tashi bangaren sa ya shanye ya zube to wannan mai mata biyu ko mata uku ko mata hudu wanda bai iya adalci a tsakanin su ba kenan shine ya gamu da wannan bala'i bangaren jikinsa gaba ɗaya ya shanye ya samu total paralyzed kenan haka zai tashi ran tashin alkiyama haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ku duba fa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin adalci tsakanin matansa da rabon kwana baya musu adalci baya musu zalunci shi da Allah ya bashi dama ba dole ne sai ya raba kwana a tsakanin su ba shi yasa da yawa wasu daga cikin malaman Shafi'iyya sun tafi akan cewa rabon kwana ba wajibi bane akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ayan nan da Allah yake faɗa cikin suratul azab turji man tasha min hunna wa tuwi ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaik. Haka Allah tabaraka wataala ya bashi dama sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama in ga dama ka matso da wata kusa da kai wata kuma ka nesantar da ita. Wanda Allah sai yana da dama ya ware mace guda ɗaya ya ajiye ta wata guda yana shiga gwajanta sauran kuma ya rabu da su kawai musu kwana ɗaya ko kwana biyu shi ba dole bane a gare shi ya raban kwana. Nana Aisha ta kasance tana faɗa cewa ta kasance da tana aibanta mata waɗanda suke zuwa suna ba da kansu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Jama'a an yi lokacin da mata zuwa suke su ba da kansu ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Yasa ya ce imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. A samu mace mu'mina saliha ta kwarai ta bayar da kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Idan annabi ya riga dama ya iya auranta babu sadaki ma ya iya auranta ta bayar da kanta amma wannan ya shafi annabi ne shi kadai. Nana Aisha ke ce yanzu abin mamaki mace ta zo ta bayar da kanta ga annabi haka kawai kyauta ta ba da kanta tana aibanta mata suna wannan. Injina na Aisha tace ala tastahil mar'a an tu'rida nafsaha bighairi sadaq. Yanzu mace ba ta jin kunya ta bijirar da kanta sadaka fi sabilillahi ba tare da sadaki ba. Shine Allah madaukin sarki ya saukar da ayan nan na turji man tasha'u wa tu'i ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk. Allah ya saukar da wannan aya dangane da wannan abin da Nana Aisha take faɗa cewa yaya mace za ta bayar da kanta ga abin nan. To ba ma wannan ba, ai annabin ma ba dole bane ba ma koda ma an yi ana da ma akwai matan ma da yawa ba dole bane sai yayi raban kwana. Allahu akbar. Shine Nana Aisha da taji Allah ya saukar da wannan aya take cewa kai ni dai ina ganin Ubangiji kullun yana kokari ya dace yayi kokari ya goyi bayan ka ne a cikin duk abin da kake yi. Take ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka Imam Ahmad ya fitar da wannan hadisin a cikin Musnad din sa. Imam Ibn Kathir a cikin littafin tafsirin sa a karkashin tafsirin wannan aya din ya kawo riwaya daga Abdullahi dan Abbas me ma'anar turji man tasha'u min hunna wa tuwi ilayka man tasha wa man nibtaghaita fala junaha alayka. Me ma'anar wannan? Abdullahi dan Abbas ya ruwaito kamar yadda ya zo Mujahid ma ya ruwaito da Imam al-Hasan al-Basri da Abi Razin da Abdurrahman ibn Zaid bin Aslam da sauran suka ce ai abinda ake nufi la haraja alayka an tatruka al-qasma lahunna, ba laifi gare ka ba sai ka raban kwana a tsakanin matanka ba kwata kwata. Fatuqaddimu man shi'ita wa tu'akhiru man shi'ita. Ya Muhammad ka matso da wanda ka ga dama a cikin matanka ka jinkirtar da wanda ka dama a cikin su. Wa tujami'u man shi'ita wa tatruku man shi'ita, wacce ka ga dama kai jima'i da ita wanda ka ga dama kuma ka batta. Shine ma'anar turji man tasha'u min hunna wa tuwi ilayka man tasha. Wannan khususiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kadai. Wanda ka ga dama zo ka zauna da ita ku hira da ita, wanda kuma baka ga dama ba ka batta, wanda ka ga dama ka kwana da ita alakar aure, wanda baka ga dama ba ka tsallake ta ka rabu da ita. To yau wannan abubuwa shine ake samun mutanen cikin wannan al'umma. Kaga mutun ya zo da matarsa amma yana yin rashin adalci na kwana a tsakanin su. To Allah ya gyara mana. Sai mun sake haduwa karo na gaba insha Allah ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.